وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على ظلمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى.
الله سبحانه وتعالى بايا ما تشمفدا kun ga da annab Musa alayhi salam lokacin da yazo yana matukar jin sanyi domin dare ne mai tsabagen sanyi. Malaman tafsiri suka ce ga sanyi, ga gajimare, ga hazo, ga ruwan kankara. Ta yadda kestunsa na buga wuta, abinda mutane suke amfani da shi kestu, abinda ke da kankara da dan auduga a buga wuta ta tashi yayyayyay, saboda yanayi na danshi wuta ba ta tashi ba ga tsabagen sanyi. To shi sanya da ya hango wuta ya murna ya tafi. Ibn Kathir yake cewa dai Allah ki ta'ala allakum tasalun ko kwa jidumi, wannan yana ana jin sanyi. To a lokacin akwai damuwa, to amma da munajati ya munajati dai ya manta da komai da komai da wannan sanyi da yake ji. To yanzu ainihin sai bayani ya ci gaba. Allah ya ce wa ma tilka bi yaminik, menene wancan kasantaccen abu a hannunka na dama ya Musa? Yace al-istifhamu lit-taqrir, wannan tambaya ce domin tabbatarwa, liurattiba alaihi al-mu'jizata fiha, domin ayi bayanin mu'jiza da ake so a tabbatar a sha'anin sandan. Menene wannan a hannunka? Allah ya san ko menene. Kaman yanzu misali kana so ka dan jawo yaro aje ka kai wasa da shi, ka ga shi da wani abun wasa, ka ce wani wannan menene, kaga sai ya taya maka bayani kaza 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 da sauransu. Qala, sai yace hiya asaya, wannan sanda ta ce. Atawakka'u, ina dogara shi ne, a atamidu, ina dogara alaiha akanta, indal wuthubi, yayin da zan yi tsalle. Makiyaya za ka so a dan nishadi, idan mutum zai tsallake wani abu sai ya zo a tafi, sai abin nan sandarsa sai ga ya tsallake wani wuri, suna irin wannan abu. To idan zan yi tsalle sai na dogara akanta. Wal mashi, ko lokacin da nake tafiya. Wa ahushu biha, kuma ina kakkabowa da ita, shine akhbitu waraka shajar, ina wato kakkabo ganyayen bishiya. Biha da ita, li yasquta, domin ya zamo ya fado, ala ganami, wa dabbobina, a wajen dabbobina. Fata akulahu, ya zama taci. Sai yace waliya fiha ma'arib, kai ina ma dai da wa'ansu bukatun a cikin sha'anin sandar. Mala yace jam'u ma'ariba musallafatur ra, ko a ce ma'ariba ko ma'aruba ko ma'araba. Ra'un din ayi mata harakat guda uku, ko kasra ko dhamma ko fataha. Ai hawa'iz, wato ina da wa'ansu bukatun ukhra daban, ka hamli zadi, kaman daukan guzuri. Makiyayi yakan dora sandarsa haka sai ga dan kulla buhunsa na gishiri ko wani abu ya ratayi a baya. Wasika, ko daukan salka, haka mutun yakan dan dora sandarsa sai ga yana ratayi da salkarsa a baya. Wa tardil hawam, ko kuma na kori kwari irin wanda za su wa kaina, idan mutum yana shiga jeji zai ga abubuwa, wani lokaci maciji ko wani abu ya wukan mutum. Yace wa zada fil jawabi, anan annabi Musa ya yi ƙari a cikin amsa, bayanu hajatihi biha, ya yi ƙarin bayanin buƙatarsa. Malaman tafsiri suka ce ya ishi annabi Musa alayhi salam, da aka ce wa ma tilka bi yaminik ya Musa, yace hiya asa, ce sanda ce. Dan Allah bai tambaye shi wa sandar wace ce ba. To amma anan zai ta yi wucewa ana tambayar matsayin abun ko amfaninsa. To anan duk sai ba da amsa guda biyu, ya faɗi matsayin sandar da kuma amfaninta. An tambayi wata basakwaciya, aka ce da ita wagga kwalbawa, ta ce tawwata ta mai ta matattata. To ai kaga wai tambayar su a hali, aka ce wagga kwalbawa, ya hatamil tawacece, ya hatamil lafiyayya ce, ya hatamil amfanin mai ake. To sai ta ce ta mai ta, ma'ana in kana tambayar amfanin ta mai ake zubawa. Ta mai ta, a tawata ta farko, in kana tambayar mai ita ta, to ta wace, kuma ta mai ta, ma'ana mai ake zubawa. To hali take kuma matattata, ma'ana matacciya ce. To kaga kenan za a iya tambaya daya ana nufin fuskoki da yawa. To da aka ce wa ma tilka bi yaminik, kenan abin da yake hannunka nawaye, kuma menene amfaninsa? malamai suka ce saboda yana zance da Allah to yana so kar magana ta yake sai yayi ta karin bayani yayi ta karin bayani yayi ta karin bayani ah to kai akarbakumullahu wane ne zai so yana zance da Allah kuma a daina Abu Ayyub al-Ansari da yazo yayi manzon sallam sallama yace assalamu alaikum ah manzon Allah ya masa sallama kai manzon Allah ya ce assalamu alaikum can kasa ya ce wa alaikumus salam wa rahmatullah manzon Allah bai ji ba manzon Allah ya saki sallama ya saki amsa wa kasa manzon Allah ya saki sallama ya saki amsa wa kasa sai manzon Allah ya juya ya fito ya ce wallahi ina jin ka ya manzon Allah ai addu'a ce bana so ta kare kana ta roka mana aminci to shi ya sanya nake ta amsa wa kada ka ji ka daina to saboda haka kenan annabi Musa alaihi salam baya so wannan tattaunawa ta yanke to shi yasa yake ta bayanai yake ta bayanai gashi qala alqiha ya Musa Allah sai ce to jefar da ita ya kai Musa fa alqaha sai ya jefar da ita fa idahi hayyatun sai ga ta wata katuwar maciziya shine thubanun azim maciziya babba tas'a tana ta tafiya yace tamshi ala batniha tana tafiya akan cikin ta sari'an da gaggawa kasur'ati thubanis saghir kaman gaggawa karaman maciziya almusamma biljan wacce ake kira aljan almu'abbar bihi wanda aka yi amfani da wannan suna fiha fi ayatin ukhra a cikin sha'anin sadar a wata aya daban falamma ra'aha tahtazzu ka annaha jannun malamai suka ce to jami'i tsakanin ayoyin aljan karamar maciziya fu'uban katuwa to sai malamai suka ce fu'ubanun min haythu jurmiha katuwar maciji yace idan an yi la'akari da jikinta to amma yadda take sauri to kuma shine ka annaha jan kaman dan kankanin macijin da dandanan zai tafi a guje inda yake so shine mai tafsiri yake cewa aqala khudha ka karanta ko
qala khudha wa la takhaf sanu'iduha تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى
الله سبحانه وتعالى قال خذها الله سيتي تو كاماتا يا كي موسى ولا تخف كرك جيت أولو من هذا غريتا سنعيدها da sannu za mu mayar da ita siratuha wato ainifin sifatta malam yace mansubun bi naz'il khafid ay ila halatiha ma'ana taqdirin karatun ila siratuha za mu mayar da ita ya zuwa sifatta ma'ana halinta al'ula na farko fa adkhala yadahu sai ya shigar da hannunsa fi famiha a cikin bakinta fa adat asan sai ta koma ta zamo sanda wata bayyana kuma annabi Musa sai ya gane anna mawdi' al-idkhal wannan wuri da ya sanya hannunsa mawdi' maskiha shine wurin da dama yake rike ta baina shu'abataiha tsakanin wannan rassa na ta guda biyu ma'ana sandar ta su kun san akwai sandar da za ka ta da yan kunnuwa guda biyu to lokacin da zamo ganshika sai ya zama wannan kunnuwan sun zamo kuma kaman bakin ganshika bakin maciziya to sai ya gane ashe inda ya kama din da aka ce ya kama ta ashe nan dama yake kamawa wa uriya zalika sayyid musa annuna wa annabi musa alayhi salam wannan li alla yajza adumin kayya kariya razana idan qalabat hayatan idan ta kasance ainifin maciziya lada fir'aun wato ainifin awajan fir'auna malaman tafsiri suke cewa annabi musa alayhi salam duk da matsayin sa na annabi kuma daga cikin annabawan masu karfin hali da yaga wannan maciziya a wata aya ma walla mudbira sai ya fita a guje wallam yaqib bai ko waiwayo ba don malaman tafsiri suka ce girman nata ya kai idan ta ga bishiya sai ta hade ta idan ta ga katan dutsen da ya kai raƙumi kawai sai ta hade shi to kai dan adam mai kafa biyu kaga haka ai kaga ba za ka tsaya ba to dai ga wannan kawai shikenan sai annabi Musa alaihi salam ya fita a guje a wata ayar ma ko in ce a wata kissar annabi Musa alaihi salam shi ya fita a guje ba garawa ba Allah fa yace wallahi mudbira ko ake da biyan to saboda haka a wata kisma da malamai suke bayarwa aka ce mala'ika yace Musa ka kama ta Musa yace tsoranta yake ji sai da Allah ya ce innaka minal aminin kana daga cikin amintattu ba abin da zai faru sannan ya je ya kama ta to kai ko bace jin tsun ba ka gani yanzu ko na roba na in baka san shi ba ne ba za ka yi masa jiki ba ballantana abin da zai hade ya bishiya ya hade ya dutse kai min babi aula to saboda haka Allah subhanahu wataala yana nuna masa cewa wato kana da karfan tanadi ga abin da zaka fuskanta sai yace wadmum kai shi yace wadmum yadaka ka saka hannunka al-yumna na dama bi ma'ana al-kaf shine wato tafinka ka saka shi ila janahika a cikin hammatarka ay jambikal aisar gefan kan hagu al-ardi ila ibti wato daga dantsan ka zuwa hammatarka wa akhrijha kuma ka fitar da shi in ka shigar takhruj hannun za ta fita khilafa ma kanat alaihi sabanin abin da ta kasance a kansa min al-udma na daga wato ainifin kasa kasa annabi Musa alaihi salam jikin sa wato kofi kofi ne ba wai fari kar haka jikin sa yake ba to idan ka fitar da hannunka zai kasance sabanin da yadda yake jajjaja bayda zai fita fari salmin gairi su'in ba tare da wani wato muni ba ai baras ba tare da albaras ba malam yace tadhi'u wannan sanda tana yin haske a hannunsa kai tana haske kashu'a'il kaharaba wato kaman hasken lantarki taga shalbasar tana rufe ido shi ma wannan ayatan ukhra wata aya ce daban wahiya wa bayda'a to da ayatan ukhra da bayda'a malam yace halan min dhamiri takhruju kenan takhruju halata kauniha bayda'a kuma halata kauniha ayatan ukhra kenan wannan ita ma wata mu'jiza ce wacce take ainifin daban wanda wasu malaman tafsiri suke cewa idan ya fito da hannun nasa in ka kalli rana sai ga ma bata kai hasken hannun nasa ba Allah yace linuriyaka to don mun yi wannan domin mu nuna maka biha ta hanyar wannan abu da ka gani idza fa'alta zalika idan ka aikata wancan nan ka da izhari ya domin bayyana da wannan hannu min ayatina wato wani abu daga cikin ayoyin mu al-kubra mafiya girma ay al-uzma mafi girma ala risalatika a bisa gaskiyar manzancinka wa idza arada audaha idan kuma yayi nufin komawar hannun ila halati al-ula halinta na farko dammaha ila janahihi sai ya saka ta a hammatarsa kama ta kaddama kaman da ya gabata wa akhrajaha kuma sai ya fitar da ita yana fitarwa sai ga ainifin ta koma kaman yadda take a da Allah sai ya ce idhhab ka tafi
idhhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا
الله أكبر الله سبحانه وتعالى يا دورا النبي موسى عليه السلام ببان أيكي إن بكم أنت أبن دا مكفتات أزو أبن دا يفارو نكشي بكبطي وان هارفر أونا يكي غورن تامسا يكي سيوا wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin yace alam nurabbika fina walida kai yanzu ba kai muka rena dan kankanin yaro ba wala bista fina ka zauna a cikin mu min umrika a yan shekarun ka sai ne shekaru masu yawa yace wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta kai wannan aikin da ka aikata wannan ka sassabar ta kisan kai kenan wa anta min al-kafirin kenan kai butul ne to aika annabi Musa a wajen Fir'auna wato in zaka kawo misalin yanda hankali zai dauka kaman ka aika bera ka ce ya je gunken waye mata wa'azi misali yadda zai ji ba karamin abu bane saboda na farko Fir'auna a dai yankin ba kasaitacce a mulki irin sa fitsararre kangararre mara tausayi babu irin sa a ce ma baka da wani laifi kwata kwata ka je gunsa ba karamin aiki bane malaman sira suke cewa da Annabi Musa alaihi salam fa yaje yace yana so a isar da shi a wajen Fir'auna sai da aka yi shekara biyu ba wanda yace ya tunkare Fir'auna yace ga dan sako saboda mulkin kama kariya shekara biyu wasu suka ce sai da irin masu bashi dariyan nan irin wannan tunda ba wani addini suke ba kawai sai a samu irin masu ba dariya a basu kudi to sai je yake cewa akwai wani mutum da na gani a waje wannan mutum da kaman tababbe ne wai yana cewa wai wani wai an wai shi wani Allah ya aiko shi wai wai banda kai wai yana da wani Allah banda kai yace kai akwai wani mai wannan yace yace to a je a shigo da shi wasu malamai suka ce da haka annabi Musa alaihi salam ya shigo wasu malamai suka ce a'a da ya dauki shekarun ko in ce tsawon lokacin bai ba shi damar shigowa ba to sai ya fusata yadda ke kofar Fir'auna da kwagirinsa da sandarsa Fir'auna ya ji wannan kara yaga wane ne zai masa wannan takakkiya aka ce ai wani ne yana nan tuntune yake so ya shigo ce to aje a shigo da shi to abinda zai faru ainihin ya ci gaba da faruwa Allah ya ce idhhab ka tafi rasulan a matsayin manzo ila fir'auna zuwa fir'auna wa man ma'ahu da wanda yake tare da shi innahu taga domin shi ya tsallake iyaka jawaza al-hadda ya tsallake iyaka fi kufrihi a cikin kafircinsa ila di'ai ilahiyya domin ainihin yayi da awar allantaka yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace ana rabbukumul a'la dai wannan da'awar to lokacin da aka dora ma annabi Musa alaihi salam wannan ka ta fara aiki ya san umarnin Allah ba makawa sai an yi to yanzu yana neman wayansu abubuwa da zasu taimaka masa a wajen sauke wannan nauyi da farko sai yace rabbi shrah li sadri ya Allah ka bude kirjina duk wanda zai kira zuwa ga addini yana bukatan Allah ya azurta shi da yalwan kirji za a yi maka wauta za a zage ka za a yi maka yarfe za a bata ka ba abin da ba za a yi maka ba to mi kira zuwa ga addini ya kamata ya fi kowa hakuri da hangen nesa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam mai ba a faɗa masa ba aka ce mawaki ne aka ce boka ne aka ce mai halin ka ne aka ba abinda ba faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a watsa masa shara a yi masa wane ne a yi masa zambo babu abinda ba a yi ba kaga kenan idan mutum ba shi da yalwan kirji sai ya fusata ya makasa gabaki daya to sai yace rabbi shrah li sadri Allah ka yalwata kirjina ya zama zan iya tahammuli da juriyan duk abin da zan fuskanta a wajen isar da wannan sako naka shine wasihu Allah ka yalwata shi li tahmilir risala domin dora wannan sako wayassir li amri kuma Allah ka saukaka min al'amari na gabaki daya li uballigaha domin isar da wannan sako ma'ana duk wani abin da nake ganin mai wahala to Allah ka saukaka min shi yace wahalul uqdatan min lisani ya Allah ka warware wani kulli da yake akan harshe na malamai suka ce su annabawa kullun ba sa so sai sun kure maleji a wajen bukatun su na rayuwa annabi Musa alaihi salam da ya ga dama sai yace Allah ya warware harshen sa komai ya fita fes to sai yace uqdatan wani dan kullun ba wai gaba daya ba yafqahu qawli gwargwadan abinda zai isar da sako a fahimce shi malam yace hadathat shi wannan kullin ya faru ne min hitiraqihi saboda kone wasa bi jamratin da wani garwashin wuta wada'aha fihi wanda yasa a cikin bakin sa wa huwa sagirun alhali yana kankani ba'da ma fatamatu ummuhu bayan mahaifiyarsa ta yaye shi waraddatu ila fir'aun ta mayar da shi gidan fir'auna fana sha asayyara yu fi hijrihi wa hijri mar'ati karkashin kulawar fir'auna da kulawar matarsa asiya ita ce nan asiya ya yurabbiyanihi suna renansa wattakhadahu waladan kuma suka rike shi a matsayin da fa bainama huwa yal'ab wani lokaci ko wata rana yana wasa bayna yadai fir'auna gaba ga fir'auna wa biyadihi qadibun a hannunsa akwai tsuman giya idh rafa'ahu sai ya daga wannan tsuman giya wa darabbihi fir'aun sai ya tsala wa fir'auna fa gadiba fir'auna sai fir'auna ya fusata wasu ma a cikin Isra'ilar suke cewa har sai da ya tusa saboda zafin dukan yaro mai rarrafe kaga dole ya ce wannan akwai wani abu tare da shi fir'auna sai ya fusata wata tsayyara wato ainihin ya canfa shi watatayira bi darbatihi wato yayi tamfi a wannan duka da ya masa hatta hamma bi qatli har ya nufi ma zai kashe shi faqalat asiya sai asiya tace ayyuhal malik ranka dade wannan babban sarki innahu sagirun ay yaro ne karami la yaqilu bai da hankali jarribhu dan gwada shi mana in shi ita idan kaga dama faja'a sayyidu bi tastaini da tasa guda biyu ahadihima fihi jamrun daya daga cikin tasoshin akwai garwashin wuta wa akhar dayan kuma fihi jawhar akwai zinari fa wada'ahuma bayna yaday musa sai aje su gaba ga annabi musa fa arada an yi akudar jawhar sai ya nufin ya dauki wannan zinari fa akada jibrilu bi yadi musa jibril alayhi salam sai ya wato dauke hannu annabi musa fa wada'aha sai ya sa su ala jamr akan wannan garwashi wa akada jamratan sai ya dauki wannan garwashi wa wada'aha fihi sai ya saka a cikin bakin sa fa taraka lisanuhu sai harshen sa ya kone wa sarat fihi uquda ya zamo akwai dan wato takuruwa a cikin harshen nasa wannan shine abin da ba da mun tafsiri suka ainihin ambata Allah shi san gaskiyar abun wata sirar matanan na cewa wato ainihin zuwa ya kama gemun sa yana karami da ya kama gemun nasa ainihin wato ya jiga ta sosai ko ya dan tizge wasu bangarori ko ainihin dai wato ya kusan suma ko wani abu dai haka dai suke faɗa Allah shi san gaskiyar abun almuhim dai yayi abin da ya tayar masa da hankali yake ga wannan ba yaro bane saboda kai ce Allah ka warware wani kulli daga harshe na yafqahu shine yafhamu qawli ta yadda za su fahimci magana ta inda tabaligin risala a wajen isar da sako kun ga wannan ma muhimmi ne a wajen da'iya don mutumin da zai zo ya koyar da mutane addini akwai buƙatar ya zama maganar sa ana gane ta na farko ya zama cewa yaran mutanen shi yake amfani da shi wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum Allah bai taba aika manzo ba sai da yaran mutanen da ya fayyace musu komai sannan kuma ya zama yana iya fayyace muradin abin da yake so isar musu in ba haka ba sai zama bukata ba za ta biya ba yace waj'alli waziran Allah ka sanya min wani mataimaki shine mu'inan alaiha mai taimakawa akan wannan aiki min ahli ya zama daga cikin ainihin yan uwana yace haruna shine harun maf'ulun thani wato kenan waj'alli waziran wannan fa'ul awwal haruna shine fa'ulun thani akhi wato harun dan uwana yace atafu bayanin atafini na bayani sai yace ushdud bihi azri ya allah ka karfafa bayana da shi wa ashrikhu allah ka hada shi fi amri a cikin wannan al'amari nawa ar-risala shine manzanci mallan yace wal fi'lani wannan ayyuka da ushdud da wa ashrikhu bi sigatayil amri wal mudari al majzum sun zo da siga ta fi'ili amr da kuma fi'ili mudari wanda akai masa jazma wa huwa jawabul talab ma'ana abinda mai tafsiri yake so ya ce anan akwai qira'a guda biyu qira'an ibn amir yana cewa ash da yake cewa waj'alli waziran min ali harun akhi sai yace ashdud bihi azri kun ga wancan ushdud fi'il amr ne amma nan ashdud bihi fi'li mudari ne amma kuma saboda jawabu talab ne shi sai ya zama jazumi kenan idan ka sa harun dan uwa na ya zama annabi ashdud bihi azri sai na karfafa bayana da shi kenan annabi musa kaman yana danganta aikin zuwa gare shi sannan wa ushrikhu fi amri kuma sai na tara shi a cikin lamari na mu dinga shawara kenan shi ma wannan ya zama fi'li mudari to shi yasa kaga in ka dauki kira ibn amir ashdud bihi wa ushrikhu fi'lin mudari kuma majzumi ne domin jawabu talab ne amma idan an dauki qira'an jumhur ushdud bihi wato ya zama talab ne a wajen Allah fi'il amr sannan wa ashrikhu shi ma haka to shi yasa yake ce mana wal fi'lani wannan ayyuka guda biyu bi sigatayil amr idan an kalli qira'an jumhur wal mudari kuma su zo siga mudari idan an kalli qira'an ibn amir al majzum wanda kuma kowane majzumi ne wa huwa jawabu talab shine jawabi na ainihin abin da ya nema kenan wannan yana nuna duk wanda zai kira zuwa ga addini yana buƙatar wanda za su agaza masa mutum bai sai zama kai kade gayya ba Allah yake cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah shine ya karfafe ka da agajinsa da taimakon sa kuma ya karfafe ka da mu'minai domin su agaza maka a wajen yin wayansu abubuwa. Ashe kenan mai kira zuwa ga addini yana buƙatar ya zamo banda shi akwai wanda zai yi wannan. Idan ya zamo muryoyi na da yawa, wane ya faɗa, wane ya maimaita, wane ya faɗa, wane ya maimaita, to sai ya zamo abin ya karɓi ba mutum ɗaya kaɗai zai ta yi ba. Yace kai nusabbihaka, domin mu dinga tsarkake ka tasbihan kathiran, wato ainihin tasbihi mai yawa. Kalma ta at-tasbih tana ɗaukan wato ainihin ma'ana biyu, ko dai at-tasbihu shine as-salah. Domin za ku gani a cikin hadithi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala rahilatihi ay yusalli an-nawafil. Manzon Allah yana sallan nafila akan wato ainihin abun hawansa. Kenan kai nusabbihaka, ko dai dan mu dinga yi ma sallah ya Allah. Wannan yana nuna cewa ashe mai kira zuwa ga addini yayi wukar gindi da yawan salloli domin ya samu natsuwa ta rai. Ko kuma a'a nusabbihaka, mu dinga tsarkake ka, ma'ana tasbihi na subhanallah da abin da ya kama da haka. Ashe kenan zikirin Allah abu ne wanda yake karfafa mai kira zuwa ga addini. Kai nusabbihaka kathira, don mu dinga tsarkake ka tsarkakewa mai yawa, ko mai maka sallolin nafilfili da yawa. Saboda haka kenan duk biyun Annabi Musa alaihi salam yayi salloli kuma ainihin ya tsarkake Allah. Wa nadhkuraka, kuma mu ambace ka zikiran kathiran, ambato wanda yake mai yawan gaske. Yace innaka kunta bina basira, ya Allah ka kasance masani mai gani dan gane da mu. Aliman, kai masani ne. Fa an'amta alaina bir risala, sai kai mana ni'ima da manzanci. Fa ajabahu ta'ala, Allah subhanahu wataala sai yace
qala qad utita sunnaka ya Musa wa laqad mananna 'alayka marratan ukhra.
In kuka duba duk addu'o'in da Annabi Musa alayhi salam yayi, babu wadda yayi wacce bata da alaka da idan manzancin Allah. Duk abin da ya roƙa din abin da zai sauƙaƙa masa hanya ne a wajen idan sakon Allah. Bai ce to Allah ka san bani da abun hawa ba, zai na buƙatan abun hawa lafiyayye, kuma da abin da za a bari gida, da abin da za a yi kaza. A'a, kawai sai ya roƙi iya abin da da shi saƙon za a iya zuwa a ji a kai, kuma ya roƙi iya buƙata. Allah sai ce kada uti ta su'ulaka, duk abin da ka tambaya Musa an baka. Wannan ba ƙaramin matsayi ba ne, kuma nan take ba jinkirin komai. Yace wato mun baka abin da ka tambaya ya Musa, mannan alaika, domin yin baiwa gare ka. Sai yace walaqad mananna alaika, dama mun yi wata baiwar gare ka. Marratan ukhra, a wani lokacin na daban. Wani lokaci ne? Yace id, mallan yace wannan id li ta'lil, id auhayna ila ummika, domin mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka. Mai tafsiri yace manaman, ko dai a cikin barci. Au ilhaman, ko kuma ta fuskan wato a kinsa mata. Lamma waladatka, yanda ta haife ka. Wa khafat an yaqtulaka fir'aun, ta ji tsoron fir'auna kada ya kashe ka. Fi jumlati man yulad, a cikin jumlan wanda ake haifa. Ma yuha, abinda aka yi mata wahayi. Kun ga daga cikin jarabi na Allah fir'auna, kamar yanda kun sha jin labari, yan dubarsa sun tabbatar masa lallai a cikin banu Isra'il za a haifi wanda tafiyan mulkin fir'auna zai kasance a hannunsa, kuma ɗa namiji ne a cikin Isra'ilawa. Ya ce to wannan ko ba ƙasarsa ba. Ya ce to yanzu duk wata mace da ta samu ciki a dinga bi gida-gida a rubuta masa duk sunayen gidan Isra'ilawa. Duk wata mata mai ciki da ta yi waje a kashe ɗan namiji, aka dinga yankawa. Allah ya faɗa yudhabbihuna abna'akum. Kai rashin tausayin fir'auna ya kai ƙarshe. Ɗan jinjiri, ɗan laɓuɓu, a zo a sa wuƙa a ƙindile wuyansa, kawai don dai mulkin sai kai labari. Wato kenan ba yanzu aka so mu sikira society ba fa. Fir'aun ɗan sikira society ne, tun daga shi yana kashe jira-jirai domin ya yi mulki. Ƙwarai da gaske, kun yi asiri fir'auna kamar shi ne ma ciyaman ɗinta, tun da shi ya soma wannan. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala kuma sai ya sa su gano, to idan kuna ta kashe maza a cikin Isra'ilawa, su ne fa masu wankin ku, su ne masu fasa dutse, su ne masu yi muku da ku duk wani aikin ƙarfi su suke yi. To idan kuka yanke yara duk gaba ɗaya tsofi kuma suka mutu, wa zai muku aiki? Sai aka ce to abinda za a yi, a dinga yanke su a shekara ta zo, a yi shekara ɗaya ana yanka. to kuma sai a daga tsawon shekara daya to kuma Allah sai ya sa Annabi Musa a shekarar yankan aka haife shi wato domin Allah ya nuna shine Allah duk mutumin da ya kalli kissan Annabi Musa alaihi salam to zai gane abin da Hausawa suke cewa zakaran da Allah ya nufa da tara ko ana muzuru ana shahu sayayi saboda ma da kasaitar Allah ba ma wani gida ba ka je shi makina ka shi zai rene ka kaci abincin sa ka kwanta akan shimfidar sa kai komai kuma ka zo kai masa gargadi kuma ka halakar da shi in ba Allah ba wanda zai iya wannan wallahi wannan kissar za ta nuna ma kawai ka tsaya ga Allah duk wanda ka kama ba Allah ba ka kama kafar wala Allah shine wanda yake isasshe kuma shi ya isa kuma shine mai ikon yi to saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa wato a lokacin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka abinda muka yi wahayi zuwa gare ta me akai shine yace fi amrika a cikin sha'aninka wayubdal minhu to sai zamo badalin ma yuha dinnan aniqizi fihi shine alqihi ki jefa shi fit tabuti a cikin akwati sannan shi akwatin faqizi fihi ki jefa shi shi ma at-tabut akwatin fil yammi a cikin kogi shine baharun nil kogin nil idan kika jefa shi fal yulqihi al yammu bis sahil shi kogin zai jefa shi a gaba aisha tihi shine gabar sa malai yace wal amr bi ma'ana al khabar wato wannan labari ne ake bayarwa aka ce fal yulqihi al yammu kamar fi'il amr ne amma labari ake bayarwa ma'ana kogin zai jefa shi a gaba idan ya jefa shi a gaba ya akhudhu aduwwun li wa aduwwun la maqiyina maqiyinsa shi zai dauke shi shi da kansa huwa fir'auna shi ne fir'auna in ba Allah ba zai yi wannan shirin zakara ya tono wukar da za a gagare wuyansa ba haka bane ba zakara ya zo wuka na binne ana ta neman wuka a yanka shi an rasa sai ya zo yana tono sai ya tono ta kaga Allah shi yake da irin wannan tsari inda wani gida aka rena Annabi Musa alaihi salam abin da ya faru ya faru wato mamakin zai zama ba mai yawa ba Allah ya ce wa alqaitu alai wa alqaitu wato sai muka saka ba'ad an akhadhaka bayan ya dauke ka wa alqaitu alayka muhabbatan sai muka saka maka soyayya minni daga gare ni lituhabba minan nas domin asoka daga bangaren mutane fa ahabbaka fir'aunu wa kullu man ra'aka fir'auna sai ya soka da dukkan wanda zai iya ganin ka malaman tafsiri suka ce yadda abin ya faru mahaifiyarsa da ta haife shi Allah ya kinsa mata cewa to tunda dai za a zo yankan yaya kawai gara ke saka shi a cikin akwatin ma ruwa ya tafi da shi wasu malaman tafsiri suka ce ta jefa akwatin to sai ta daure shi da igiya domin gidan nata kusan bashi da nisa da ruwa sai ta daure shi da igiya ta yadda ba zai yi nisa ainihin sosai ba to shikenan tana nan wata rana kawai sai igiya ta tsinke ta zo ta nemi akwati ina ruwa ya tafi da shi Allah ya ce wa asbaha fuadu ummi Musa fariga zuciyar tawaye gari ba ta tuna komai sai Annabi Musa in ka da tubudi bihi saura ka dan ma ta fito tana yekuwa tana cewa kai ni fada na ya bata laula arwadna ala qalbi baran albacin Allah ya daure zuciyarta saboda abin da yake tsakanin uwa da da to fir'auna saboda kasaita ya sa an yi masa ainifin koramar dole an jawo har kusa da gidansa yadda zai dinga ganin abubuwa to yana nan yana kallon abubuwa na shakata kawai sai hango akwati shi da kansa ashe akwatin mai kisan sa ne ya taho yace kai a dauko wannan akwati aka ko menene ana budawa sai ga kyakkyawan jinjiri sanbalele san kowakin wanda ya rasa daga gani yaji kawai yana san sa shin Allah ya ce wa alqaitu alayka muhabbatan minni muka saka maka wata irin soyayya daga gare mu duk wanda ya gashi sai yaji yana san sa Allah ya ce wal tusnaa kuma domin arene ka ala aini abisa kulawata shine turabba arene ka ala riayati abisa ainifin kiwo na wa hifzi laka da kuma tsaro na ainifin a gare ka sai Allah ya ce
idamshi ukhtuka fatqulu hal adullukum ala man yakfulu فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي اذهب أنت وأخوك بآياتي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
الله سبحانه وتعالى يتي إذ ما يتي للتعليل إذ تمشي أختك وتكينن لوكتن دا إر أوكا تتفي إتتي مريم لتعرف خبرك دومنتا غانو لابارنكا وقد أحضروا مراضئة الهالي أنكا ومسشاير و دكتكين أبن الله تاند وعند موسى عليه السلام قد يارو كيكاو أنكاو توكما دو وتمي شاير و أنكاو ياكيكا لبنون أنتا تو سي يوسا تتفي تيجيا وأنت لا تقبل الثدي واحدة منهن kuma kai ka karban nonon kowa daga cikin wayannan masu shayarwa to yar uwarsa da taga haka fataqulu sai ta ce hal adullukum shin kuna so na nusashe ku alaman yakfulu ga wanda zai muku renan sa fa ujibat sai aka amsa mata a wata aya Allah yake cewa alaman yakfuluna hulakum wa hum lahuna sihun ala ahli baitin hal adullukum ala ahli baitin kuna so in nuna muku mutanen wani gida yakfulunahu lakum wan zasu muku renansa wahum lahuna sihun kuma zasu kyautata masa sosai wasu malaman tafsiri suka ce anan sai aka so a dagota aka ce to ke ya kika san zasu kyautata ya kika san aka ce a to ai tun da dan gidan sarki ne ai dole a kyautata to kaga shikenan dole ai shiru to ala kulli halin dai Allah subhanahu wataala yake cewa a lokacin sai ya uwarsa ta tafi take fada musu kuna so in nuna muku wanda zai renan sa fa ujibat sai aka amsa mata aka ce faja'at bi ummihi sai ta zo da mahaifiyarsa fa qabila thadayha sai ya karbi nonansa nonanta Allah ya ce faraja'anaka ila ummika sai muka mayar da kai zuwa ga mahaifiyarka kai ta qarra ainuha domin idan ta yayi sanyi bilika'ika da haduwa da kai wala tahzan ta yadda ba za ta yi bakin ciki ba hina idin a wannan lokaci iko sai Allah ta shayar da danta kuma a bata kudi shi yasa yazo a wani hadisi cewa duk wanda zai yi sana'a kuma a sana'ar ta sai yana neman ladan Allah subhanahu wataala to kwatankwacin sa kwatankwacin mahaifiyar annabi Musa kana sana'a kana cin riba kana samun kuɗi kuma Allah yana baka lada to shi ya sanya kullum muke kira ga dukkan musulmi duk abin da zaka yi na kowace irin sana'a ka tsarkake niyya ka ji a ranka ina wato wakiltar musulunci a wannan bangaren kar musulmi su rasa wakili a wannan bangaren shi yasa nake wannan aikin sawa'un sana'ar hannu ce kasuwanci ne harkar jarida ne ko menene mutum yake yi yanzu cewa kawai ni wakilin musulunci ne a wannan saboda idan babu ni a iya cutar musulunci ta wannan bangaren to sai ka zama kamar mahaifiyar annabi Musa ga danta ya dawo tana farin ciki tana shaida shi ana biyan ta albashi kaga wannan ba karamar hikima ba ce Allah ya ce wa qatalta nafsan kuma ka kashe rai huwa liqibtiyyu bi misr shine baqibtiyyu a misra fagata mamta liqatlihi kai bakin ciki da kashe shi min jihati fir'auna wato ta fuskan ainihin abin da zai faru daga bangaren fir'auna fanajjaynaka sai muka tseratar da kai min al-ghammi daga wannan bacin rai wa fatannaka muka jarrabaka futunan abin da ke jarrabawa shine ikhtabarnaka muka jarrabaka bil iqa'i ta wato fadawa fi gairi zalika a cikin abin da ma ba wannan ba wa khallasnaka minhu kuma ka tsamar da kai daga wannan galibi irin mutanen da Allah subhanahu wataala zai ba su daraja zaga Allah ya jarrabe su da abubuwa daban-daban ku duba Yusuf alaihi salam irin abin da ya fuskanta tsakanin sa da ainihin yan uwansa abin da bare ma ba laye mutum ba dan uwansa ainihin yayi masa to annabi Musa alaihi salam idan karanta hadithul futun wanda ibnu kathir ya kawo shi dogo kamar yadda zamu ga wato ainihin mai tafsiri ya kawo wani dan yanki nasa nan zaka ga abubuwa da Allah ya dinga tsallakar da shi Allah ya dinga tsallakar da shi malam yace wa qadaru ya arwayto anna sa'id ibn jubayr sa'id ibn jubayr sa'ala anhu ibn abbas ya tambaye ibn abbas dan gane da wannan radiyallahu anhuma fa qala sai yace khallasnaka mun tsamar da kai min mihnatin ba'da mihna daga jarabawa bayan jarabawa wulida fi amin an haife shi a cikin wata shekara kana yuqtal fihi wildan wanda a cikin ta ake kashe yara fa hadhihi fitna kaga wannan wato jarabawa ce kamar yadda wasu malabai suka ce shi annabi harun alaihi salam an haife shi a shekarar da ba a yanka yara amma shi annabi musa sai aka haife shi a shekarar da ake yanka yara domin allantakar Allah ta ƙara bayyana yace fa hadhihi fitna ya ibn jubayr kaga wannan jarabawa ce ya kai dan jubayr wa alqatu ummuhu fil bahri mahaifiyarsa kuma ta jefa shi a cikin teku wa hamma fir'aunu bi qatlihi fir'auna yayi niyyar kashe shi wa qatala qibtiyan kuma ya kashe ba qibti sannan ajara nafsahu yashurtar da kansa ashar sanina shekara 10 ma'ana ya bada kansa a matsayin dan sufuri ana yi kiwo na shekara 10 annabin Allah kiwon shekara 10 a sadaki ainihin aure da za a bashi yazo zai yi kiwon shekara 1 a bashi aure kuma kiwo wanda ainihin zaka tafi jeji kai ta ainihin ragaita a cikin sa shekara 10 saboda kaga wannan shi ma ainihin jarabawa ce mai zaman kanta wa dalla tariqa kuma da ya taho da shi da amarya akai batan kai ga sanyi ga dokar jeji ga batan kai wa dallat ganamuhu fi laylatin mudlima kuma akwai ran da dabbobinsa suka bata a cikin dare mai tsananin duhu ya sha wahala ainihin a wajen neman su wa kana ibn abbas yaqulu inda kulli wahida ibn abbas a wajen kowace gaba idan ya zo idan ya fada sai ya ce fa hadhihi fitna ya ibn jubayr sai ya ce to ai wannan jarabawa ce wato gwadawa ce Allah ya masa ya kai sa'id ibn jubayr Allah ya ce falabithta sinina ka zauna tsawon shekaru shine 10 shekara 10 fi ahli madayana a cikin mutanen madayana ba'da maji'ika ilaiha bayan ka zo garin misr daga misra inda shu'aibun a wajen shu'aibu annabi ainihin annabi wata zawujika bibinatihi kuma wato ainihin ka tuna auren ka da yarsa thumma ji'ta ala qadar sannan sai ka zo a bisa dace fi ilmi a cikin ilmi na bir risala wato ainihin na manzanci da za a baka hu 40 sana shine shekara 40 min umrika daga daga shekarunka ya Musa ya kai Musa kun ga wannan zuwa da shi fitarsa gida zai tafi amma Allah ya ce ji'ta ala qadar kawai sai da me tsinki akan igiya ba wai kaba ba in ka bace sai an yanko an kukkulla to amma igiya kawai sai da me tsinki akan ta ma'ana yazo a bisa daidai a bisa dace Allah ya ce wasdanatuka tabbas na zabe ka ikhtartuka na zabe ka li nafsi dan kaina bir risala ainihin ta hanyar manzanci wannan ba karamin matsayi bane Allah ya ce na zabe ka dan kaina sai ya ce idhhab ka tafi anta wa akhuka kai da dan uwanka idan nasu zuwa ga mutane bi ayati da ayoyina at-tis'i guda 9 wala taniya kar ku yi rauni kar ku yanke shine la taftura kar ku yanke fi zikiri a cikin ambatona bit tasbihi ta hanyar tsarkake Allah wa gairihi da ainihin waninsa wannan yana nuna cewa ashe zikirin Allah ambaton Allah yana karfafa zuciya kuma ya bayu zuwa ga ainihin gabbai ya zama ainihin sun yi karfi Allah subhanahu wataala yace wato ainihin idhhaba ka karanta shi
idhhaba ila fir'auna innahu dawa فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى
الله سبحانه وتعالى يتي اذهبا كوبي كيد دان اونكا كتفي الى فرعون ذو فرعون انه طغى دومين شي يا تسلكي اياكا بدعاء الربوبيه سبوده ياي دعوان اينفين ابن نان واتو اينفين ربوبيه ياتي انا ربكم الاعلى اما سي الله يتي فقولا له قولا لينا ku fada masa magana mai raushi fi rujuihi an zalika a cikin dawo wasu daga wancananka ma'ana ya dawo daga kafircin sa zuwa ga musulunci. Ku faɗa masa magana mai laushi, la'allahu yatadhakkaru tayyu yayi tunani, shine yata'idhu ya zama yawo azantu, aw yakhsha ko yaji tsoron Allah, fayarji'u ya zama ya dawo. Malam yace wat taraji, wannan da aka ce la'allahu wannan sa rai din bin nisbati ilayhima, dangane da shi annabi Musa da dan uwansa ne. Li ilmihi ta'ala bi annahu la yarji, tan shi Allah ya san Fir'auna ba zai dawo ba. To wannan aya ƴan uwa ya kamata ta zama madubi a wajen du'at masu kira zuwa ga Allah. Wani daga cikin masu wa'azi a shekaru ɗaruruwa da suka wuce ya tunkari wani mai mulki da kausasan kalamai, sai ya ce kaga, ya ce Allah ya aiko wanda ya fi ka daraja zuwa ga wanda ya fi ni muni, amma sai ya ce faƙula lahu ƙaulan layyinan, ka faɗa masa magana mai laushi. Kuma annabi Musa alaihi salam kun ga da ya zo, sai ya ce hallaka ila anta zakka, hallaka tai yake masa, kana da buƙata ila anta zakka, bai ce ila an uzakkiyaka ba, a kai ka tsarkake da kanka. To wannan yana nuna mana cewa ashe kalmomi suna da tasiri a wajen isar da saƙo. Mai da'awa kausasan kalamai da kama sunaye da habaiti da shagube da ainihin dukan garwa ake cewa ba nasa bane. Allah subhanahu wata'ala inda ya so sai ya ta kama sunaye masu laifi kamar yadda muka faɗa ƙarara, amma sai mutum yayi laifi sai Allah kawai ya kawo sifar laifin da aka yi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ai laifi a gabansa, amma kawai sai ce ma balu aqwamin yaf'aluna kaza wa kaza, me yasa mutane suke aikata kaza da kaza kuma mai laifin gashi nan a zaune. To wannan ya zama ainihin madubi da ya kamata dukkan mai kira zuwa ga addini wato ya zama yana koyi da shi ta yadda da'awarsa za ta yi tafiri. Duk mutumin da ya fahimci ka mutunta shi, ya san ka san yana laifin, ya san in ka ga dama za ka iya fayyacewa, to amma ainihin sai kai zagin kasuwa kawai ka faɗi laifi ka wuce, lallai zai yi tunani cewa to wannan mutum yana son sa da alkhairi. Saboda haka ya kamata duk mai kira zuwa ga addini ba wai sai wanda za ka zo ka iya tara mutane ba, ko da kai ma'aikacin ofis ne, mun sha faɗa da'awa ba ta keɓance malamai haka kawai ba. Kai a ma'aikatarka, a kasuwarka za ka iya wa'azi. Wani zai iya zuwa a matsayinka na mai sayar da kaya, an aiko shi ya sai kaya na 30,000, ya zo ya nuna maka cewa to da Allah gashi yadda aka yi kashe mu raba, yanzu a bada na 20,000 a rubuta rasid ɗin 30,000 kai 5 shi 5, kaga anan sai ka zo mai wa'azi. Ce to yanzu idan wanda ya aiko ka baya ganin mu, Allah baya ganin mu, kake nufi? Yanzu dan Allah ka kaddara da kai ka aiko da wannan 30,000 ɗin za ka so a yi maka ha'inci? Shi da kansa zai ce a'a, ka kawo masa wa'azi in Allah ya so ya shirye shi nan gaba zai irin wannan ba. To saboda haka ina ganin anan ya kamata mu dakata, sai gobe mu ɗora abinda muka yi daidai, muna fata Allah shi ba mu lada, abinda muka kuskure muna fata Allah ya fi mana kuskuren ya gane da mu daidai ɗin.
Allah ya samu dace, insha Allah liman zai yi mana addu'a, liman sai mana addu'a.
Alhamdulillah.